الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a nan cikin garin dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na wato ainihin talata yau muna 14 ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma ya dace da 3 ga watan 3 miladiya 2026 muna cikin suratul rahman darasin mu na jiya mun kammala fadin magana akan fadin Allah subhanahu wata'ala متكئين على فرش بطائنها من استورق وجنى الجنتين دان تو الله سبحانه وتعالى سيجب هذا بيان صفوف ونن الجنتين غدا بيو وليتي ولمن خاف مقام ربه جنتان يتي فيهن قاصرات الطرف اتكنسو اكوي ماسو تقيت غني لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان aljan ko dan adam basu taba shafar su fa basu taba shafar su ba kafin mazajin su na aljanna fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ka annahunna al-yaqut wal marjan kai ka ce su yaqut ne da murjani فبأي آلاء ربكما تكذبان da wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku mutane da aljanu hal jazaa'ul ihsan illa al insan shin akwai sakamakon kyautatawa in ba kyautatawa ba فبأي آلاء ربكما تكذبان da wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa Allah subhanahu wata'ala a cikin ayoyin suka gabata yayi bayani na aljannatai guda biyu ga wanda ya zamo sun kyautata kuma Allah ya faɗi sifofin aljannatan da abubuwa da suke ciki na more rayuwa to more rayuwa ta wato ainihin dan adam musamman kace da namiji ko ma ya mace ba zai cika ba sai akwai masu ɗebe kiwa ita mace tana buƙatar mijin da zai ɗebe mata kewa kamar yanda shi ma namiji yana buƙatar mace da za ta ɗebe masa kewa to an faɗi cewa ƴan aljanna ga su a cikin aljanna mai bishiyoyi mai kayan marmari na kusa suna kashin gide abin da ya rage shine wato ainihin bayanin wanda za su zama masu ɗebe masa kewa Allah ya ce fihinna qasiratu tarfi a cikin aljannatai akwai masu takaita kallo qasiratu tarfi anan malamai sun ce ta fuskoki biyu su matan masu takaita gani ne ga wasu maza in ba mazan su ba ba sa da buƙatar su ga wani ɗa namiji wanda ba mijinsu da Allah ya ba su na aljanna ba to a daidai lokacin kuma suna takaice ganin mazajensu daga kallon waɗansu mata wanda ba su ba ma'ana kyawunsu da nagartarsu da matsayinsu ya kai ta yadda mazajensu ba sa da sha'awar su ga wata mace ko wasu mata ba su ba to wannan kaiwa ƙarshe ne a wajen sifanta matan aljanna malamai suka ce anan Allah ya ba su kamala ta bayyane da kuma ainihin taboye Allah ya ba su halaye na ƙwarai ya ba su kyawawan ɗabi'u wanda suke ɗebewa mazajensu kewa ta yadda wannan mazan ba sa da buƙatar wasu masu ɗebe kewa da suka wuce su sannan kuma kyawunsu ya riga ya kai haka kun ga a cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala yake cewa lahum fiha azwajun mutahhara su maza suna da mata tsarkakakku a cikin aljanna wannan tsarki na bayyane da kuma tsarki na ɓoye tsarki na ɓoye shine zukatansu kyawawa ne zukatansu nagartattu ne kullum fatan alkhairi suke yi wa mazansu kullum suna kaunar mazajensu ba sa so ma su yi nisa da su kullum suna so su ga mazajensu suna kaiwa da kawowa wannan haka zukatan suke dangane da ainihin mazajensu sannan kuma a bayyane masu dukkan kamala ce ta kyau da kuma tsafta babu wani abu wanda za a wusa dangane da su na ainihin rashin tsafta to wannan ko ba a ce komai akan fifita matan aljanna akan na duniya ba wannan ta riga ta isa kalla ma ka samu matan mu sun hada wannan sifofin sifa ta kamala a bayyane da kuma sifa ta kamala a ɓoye wasu zaka gansu kyawawa ne amma kuma kyawun dan maciji su kansu mazan suna kokawa da su wani Allah ya jarrabe shi dole sai ya auri mace ta ji da faɗa wadda suke cewa ta sakawa a gaban mota to amma kuma tana ɗanɗana masa kuɗa baya da sakat haka yake ta haƙuri yadda ka san wato wani zama ne na kurkuku da yawa in ma mace ta san cewa kaza ma'ana kyawunta ko wani matsayinta shi ne ya ja ka ga auratta to za ka ɗanɗana kuɗa shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace tunkahul mar'atu li arba'in ana auren mace saboda ɗayan abubuwa guda hudu ma'ana al'adar ɗan adam in kaga ya aure mace to saboda ɗayan hudun nan ne ba wai an ce maka ka je ka aure su saboda wannan hudun ba al'adar muci ake faɗa sai ma'aiki alaihi salatu wa salam sai yace li jamaliha wa maliha wa hasabiha wa diniha ko dai saboda kyawunta wani kawai kyawu shike dada shi da kasa ko ba kyan hali shi shike nan tsari ya masa wa maliha saboda dukiyarta wani abin da zai kai shi auren yar mai kuɗi ce an mutu an bar mata kuɗi to shi yasa yake so ya aure ta dan ya wanke goma ya sa ya sabiya abin da yake so kenan Allah ya kawo kawai shike nan aka shi tunda ta gaji kuɗi to ko ba ta da halin kirki ko zai zama yaronta to shi wannan ba matsala wal hasabiya ko saboda darajar gidansu wani shi babban abin da yake so a ce yar gidan wane yake aura ko matsayi na kudi ko na mulki ko na sarauta ko na kowane irin matsayi shi babban burin sa dai yar wane to sannan mai kare salam sai ce walidiniha kuma saboda addininta duk lokacin da dan adam zai yi aure wannan za ta ja shi kamar yadda an bata muku a baya wani daga cikin malamai kita to yanzu in ka kula hikimar ma'aiki alayhi salatu wassalam sai ya jero abubuwa aka ambaci kyawu aka ambaci dukiya aka ambaci matsayin gida sannan aka ambaci addini ko kai yanzu idan za ka rubuta dubu 0 na 1 da na 2 da na 3 su ne dama daya ce daga ƙarshe to yanzu sai ka dauka cewa addini gashi nan ga dukiya ga kyau ga matsayin gida to yanzu idan ka cire 0 1 a cikin dubu nawa zaka rage zaka rage 100 in ka sake cire 0 1 ka rage 10 in ka sake janye 1 to daidai tana nan to amma kash sai aka soma da cire 1 aka ba 0 3 nawa aka rage ba komai aka bari to kenan da zaka aure ta saboda kudin ta saboda matsayin gidansu saboda dukiyar ta 0 ka aura kuma su wayennan din akwai ran da za a samu cikas tattare da su amma ban da addini shi addini za a so dan adam saboda shi da kuruciyarsa dan tsaka tsakiya ko ma ya tsufa za a so shi inda yana nan tare da addinin sa to amma su wayancan za a yi samun matsala yanzu ka aure ta saboda kudinta sai ta ce ba za ta baka ko kobo a cikin kudinta ba in kaga wani abu sai dai taranta ba ko mene ne tace sai dai ka je ka nemo kaga bukata ba tabiya ba ba tabiya ba to ko me daga cikin wayannan din zai iya samun cikas to saboda haka amma su matan aljanna Allah subhanahu wataala sai ya ce tsarkaka ko ne ta kowane bangare kasiratu tarfi ba sa da bukatar su ga wani namiji sannan kuma kyawun su da matsayin su ya takaice ganin mazajen su akan kallon wasu mata a yanzu duk kyan mace da zaka aura ka aure ta daya ta biyu ta uku ta hudu to a tafi sai kaga kana so kai waje rod da daya ka shigo da wata dole sai an yi haka akwai wani irin cikin miyagun nan da kansa yake fada sai wallahi wata ya gano a waje hudun nan yayi yadda wata za ta dan wani laifi yayi waje da ita amma sun gano sun kiya yake ba da kudin ce fa dai ya dawo ya samu ayi abinci yazo ya dan taba buta yana so ya ji ba ruwa ya samu da ruwa plus din shayi ya taba yana so ya ji ba shayi ya samu da shayi ya rasu yadda zai to kaga su wannan matan ashe ba su zamo sun hana ganin sa daga wasu mata na waje na waje ba sai ga wata in ana auren mata 100 al'adar dan adam wallahi in ana auren 100 sai ka aure 100 sai ka ga wata kana ga duk mata fi su gaba daya domin jarrabawa ce ita rayuwar duniya to Allah subhanahu wataala yake cewa qasiratu tarfi masu takaita gani ne ba sa ganin wasu mazaje sai nasu kuma mazan su ba sa da sha'awar su ga wasu wato ainihin mata ba su ba lam yatmithunna insun qablahum wala jan kuma wani dan adam ko wani wato aljani bai taba kawar da budurcin su wayannan mata na aljanna ba da wannan aya mafi yawan malaman tafsiri suka ce wannan ya nuna aljanu suna shiga aljanna za su shiga aljanna irin yadda ƴan adam za su shiga aljanna kaman yanda kangararrun ƴan adam za su shiga wuta to haka nan kangarun aljanu su ma za su shiga ainihin gidan wuta qala dukhulu fi ummin qad khalat min qablikum min aljinni wal ins fi nar kaga wannan ya nuna cewa ashe aljanu kangararru da ƴan adam kangararru za su shiga gidan wuta akwai masu wani koma da bayan ra'ayi wanda suke cewa wai su aljanu ba za su shiga aljanna ba kamar yadda zamu karanta a tafsiri wai su gatan da Allah zai yi musu idan mutum yayi bauta yayi in arzini yayi bauta yayi bauta yayi bauta bi Allah sau da kafa to shikenan sai a mayar da shi turba ranar tashin alkiyama ba wuta ba aljanna to ayoyin qur'ani da kuma hadisan maiki alayhi salatu wasalam duk sun kore wannan magana saboda haka aljanu za su shiga aljanna kamar yadda ɗan adam za su shiga to sai ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangiji kuke karetawa ya ku jinsin mutane da aljanu sai ya ce ka annahunna liyaqut wal marjan kai ka ce su wannan matan na aljanna yaqut ne da kuma ainihin murjani da al-yaqut da al-marjan suna daga cikin barami abubuwa wanda ake haƙowa a ƙasa daga cikin ainihin ma'adanai kuma dukkanin su wannan biyun zaka samu ainihin jajaye ne suna da wani ja mai kyau wanda yake mai daukar ido wanda yake mai ban sha'awa to Allah subhanahu wataala sai ke cewa su matan kai ka ce ya kutu ne ta fuskar kyau kuma kai ka ce ainihin murjani ne kamar yadda wasu athar suka nuna cewa macen gidan aljanna za ta saka kaya kala-kala a jikinta amma wannan kayan ba za su hana mutum ya ga fatar jikinta har ma bargon jikinta ba saboda kyawu da Allah subhanahu wataala ya yi masu to Allah sai ya faɗi ce ka annahunna liyaqut wal marjan ba wai wannan ayar tana nufin kyawun su ya tsaya a iya kyawun yaqutu da kuma murjani ba nan ana magana da larabawa ga abinda suka sani kuma suke ganin ainihin kyawun sa duk wani abin da za a kwatanta da kyau a wancan lokaci musamman to sai a ce wannan abin kyawun sa yadda ka san murjani yadda ka san ainihin yaqutu yaqutu da murjani wasu suna cewa shi yaqutu shine asalin abin ma'ana kaga muna da ad-dinar da kuma az-zahabu az-zahabu da ad-dinar az-zahabu shine asalin madar idan kuma aka aiwatar da shi aka narka shi ya zama kudi ko abin wuya ko bandaye to sai ya zama kuma anan ya zama ad-dinar to wasu suna ganin cewa shi wato abin nan yaqut shine asalin madar murjani kuma lokacin da ya zama an aiwatar da shi matasa da yawa kida ba su san tsakiya ba tsakiya shine abin da iyayen mu mata suke rataya ko in ce kakannin mu ma jajayen abubuwa ne to kusan yadda kaga zurrin wannan haka nan larabawa suke ainihin aiwatar da shi yaqut ya zama an narka shi an kera shi an yi masa kofofi yadda ka san an zura carbi yadda mata suke ainihin abun ado na ratayawa a wuyar da shi to Allah subhanahu wataala sai ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa sai ya ce hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan shin akwai wani sakamako na kyautatawa in ba kyautatawa ba kenan babu sakamakon kyautatawa sai kyautatawa kyautatawa ta farko shine aiki kyautatawa ta biyu shine sakamakon aiki Ibn Juzay al-Kalbi Muhammad ibn Ahmad ibn Abdullah shi yana ganin a cikin tafsirin sa at-tashil fi ulumi tanzil cewa anan da aka ce hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan wala alla ihsanin da ake nufi shine wancan hadisi da yazo a cikin wato hadisin Jibril hadisin sayyidina Umar akhbirni an al-ihsan yace anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ihsani mun sha fada cewa kala biyu ne akwai ihsani tsakanin mahalicci da bayin sa akwai ihsani tsakanin mu yemu yemu tsakanin mu da Allah subhanahu wataala ihsani shine anta abudallaha ka annaka tarahu ka bautata ma Allah kaman kana ganin Allah nan shine wato ainihin malamai suke cewa muqami wanda yake ainihin na mukashafa wato kaman an yi maka kashafi kana ganin Allah subhanahu wataala kaman kana ganin Allah in ya zama wani ya saka aiki kuma kana ganin darajar sa kuma gashi kana gani da zaka kokari ka kyautata wannan aikin to fa in lam takun tarahu idan matsayin ku bai kai ku yi ibada kuna ganin Allah ba to fa innahu yaraka to kai ibadar kaman kuma Allah yana ganin ka kun ga hali na farko hali shine na kololuwa kana ganin sa saboda farjinin sa da matsayin sa da darajar sa to sai kai abin da ya kamata in matsayin ka bai kai kai haka ba to kai ka annahu yaraka ma'ana kaman zaka aiki a ce to yi da kyau na sa ido ina ganin ka to wannan shine to kowanne mutum ya samu dai alhamdulillah ana jera shi daga cikin al-musinun Allah ya ce lil ladina ahsanu al-husna wa ziyada to sai ibnu juzayr da wasu daga cikin malamai suka ce kenan wannan aljanna da aka zana waliman khafa maqama rabbihi jannatan to wannan aljanna ce ta masu ihsani wanda duk bautar Allah sa ta kai matsayin ihsani to shine zai samu ainihin wannan aljannatai ko dai ya samu wancan matsayi na farko ko kuma matsayi ainihin na biyu wannan matsayin ba karamin mutum bane yake kaiwa gare shi yanzu ku duba hadisi da yake cewa duk mutumin da yayi alwala yayi nafila raka'a biyu yayi su daga farko har ƙarshe bai ba kansa wani labarin duniya ba to za a yi masa ta goma shi kaza ko dai aljanna ko an gafarta musu ko wani kamar da haka ku gaya min don Allah nawa ne za ka yi nafila daga farkon ta har ƙarshen ta raka'a biyu baka tunan wani abu na duniya ba zai yi wahala shi yasa ma masu sharhin hadithin da yawa suka ce to anan dai ana nufin ko ka tuno to sai ka kwabe abun daga zuciyarka ko zuciyarka ta tafi sai ka kwabe ta to amma da ni na san zan yi wahala a ce raka'a ɗaya ma daga farkon ta zuwa ƙarshen ta kawai kana muraƙaba Allah subhanahu wataala ce dan bai jefo maka wani abu a cikin zuciya ba zai yi wahala gaske in dai raka'an nan za ta kai minti biyu uku kana yin ta to da wahala a ce ka yi minti biyu uku in dai ba taimakon Allah ba baka tunani wani abu na rayuwa ba don galibi ma ai sai kai kabbara haraman sannan shedan zai dinga cewa udhufar kaza udhufar kaza udhufar kaza tuno kaza wani abun ba baka da tunanin sa amma sai ya jefo maka shi saboda dai samu ya maka illa a cikin sallar ka Allah kiyaye to saboda haka anan Allah subhanahu wataala sai yake nuna cewa aljaza'u min jinsil amal shi sakamako yana kasancewa irin jinsin aikin da dan adam yake kenan idan muna son kyautatawa tsakaninmu da Allah to mu ma mu yi kokari mu kyautata domin kyautatawa ba ta da sakamako sai kyautatawa ƴar uwarta anan mutum ba zai zama al-muhsin ba sai ya hada wannan ihsanin guda biyu ihsani tsakaninsa da mahallicinsa sannan ihsani tsakaninsa da bayin Allah menene ihsani tsakaninmu da junanmu shine bazlun nada wa kaful adha wa talaqatul wajhi dora kanka akan sikeli kaji ka hau daidai bazlun nada ya da amfani duk abinda Allah ya hore ma kasan za a amfana da wannan abun to ka isar da shi inda za a amfana da shi kudi Allah ya baka yan uwanka na jini makotanka abokananka abokanan arzikinka dangin uwa da na uba su shaida cewa Allah ya ni'imta wani a cikin mu ba za ka iya biya kowa dukkan bukatar sa ba amma dai ka dan yayyafa gurgudan yanda za ka iya ta yadda ba za su iya sifanta ka da cewa kai marowaci bane kai daga kai sai matanka da ƴaƴanka to sannan kuma kaful adha kamewa daga cutarwa ko da hannunka ko da matsayinka ko da harshenka ko da alƙalaminka ba za ka taɓa cutar da wani ba yana kusa ko yana nesa ka tambayi kanka da kanka kila yanzu kai za ka iya shedar kanka fitowar rana ya zuwa yanzu kai ma ka san ka cutar da wasu ko da gangan ko kuma wani alal ɗan kuskure to amma dai kila ka cutar aƙalla wani mai haƙƙi ne kamata ka bashi haƙƙin sa baka bashi ba wani Allah wani ya maka aikin wahala amma kuma ka ƙi biyan sakinsa kaga anan akwai tawaye haƙi to babu kafara za ke nan sannan wa talaqatul wajhi kuma a samu sakin fuska ma'aikiyar Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin balid, kada ka rena abun kwarai da zai baka matsayi a wajen Allah ko mai kankantar sa, kai koda ka tarbi dan uwanka da sakakkiyar fuska. Wani sha'iri yana sifanta mamduhin sa, wala Allah ko zain abidin ake ba wannan yake cewa tarahu idha ma ja'itahu mutahallilan ka annaka tu'tihi alladhi anta sa'ilu walau lam yakun fi kaffihi ghayra nafsihi la jada biha falyattaqillaha sa'ilu. Yace tarahu idha ma ataytahu mutahallilan, duk lokacin da ka zo za gan shi a cikin walwala, a cikin sakin fuska, a cikin fara'a, ka annaka tu'tihi alladhi anta sa'ilu, kai ka ce kai ne ma za ka bashi abin da ka zo roko, kai ka zo yi maka wani abu, to amma za ka sakin fuskarsa da fara'arsa kaman ma shi wanda ya zanne zai bashi. To wannan ta yi mana ainihin karanci. Walwala da sakin fuska ɗabi'a ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Manzo alaihi salam yara matasa, kai yara ma ƙanana. Akwai Aba Umair ƙanan Anas ibn Malik wanda uwarsu ɗaya, yaro ne ƙarami wanda wani Allah bai wuce shekara biyu ko uku ba, amma ma'aiki alaihi salam yana masa raha'ira ɗan kanarinsu da yake wasa, yana jawo shi a jika har ɗan kanarin ya mutu na yaron. Yake ta bakin ciki, manzo Allah yake cewa ya Aba Umair ma fa'aran nugair, Abu Umair ina ɗan kanarin nan naka me ya faru? Ma'ana manzo alaihi salam yana sakin fuska ga na sama da na tsakiya da na ƙasa. Manzo Allah yana sakin fuska, yana walwala, ainihin yana fara'a, kuma wannan bai sa wani ya ce ya rena shi. Wani abin da yake ɗauka washi sai ya sha kunu, sai ya haɗa gabar da yamma, sannan za a ga mutuncinsa. Ba haka abin yake ba. Kai dai abin da ake so ka zamo mutumin kirki kuma karimi, ka zamo mai karimci sannan kuma mai shaja'a. Karimci, adalci, shaja'a, wannan su ne ƙimar ɗan adam. Mutum ne mai karimci, sannan mutum ne mai adalci, sannan mutum ne jarumi. To wannan su ne suke ba ɗan adam ainihin kwarjini. Allah ya dace da mu. To saboda haka wasu malaman suka ce ihsani ake nufi wancan na hadisin sayyidina Umar, kenan babu sakamakon ihsani wanda ya cika wannan sifofi da muka faɗa face sai a bada aljanna wacce ta dace da ainihin mai irin wannan matsayin. A nan a cikin tafsiri sai ke cewa fihinna, ya ce fil jannataini wa mashtamalata alai, a cikin wannan aljannatai guda biyu da kuma abin da suka tattaro a kai, min al'alali wal qusur, na manya-manyan gine-gine da kuma benaye. Kun ga anan sai aka ce fihinna, can baya ana ta fihima fihima fihima, to nan sai aka ce fihinna. To sai malamai suka ce ko dai ana nufin da aka ce wa liman khafa maqama rabbihi jannatani, to ga jannatani 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 adadi mai yawa, kaga sun zamo jam'i kenan. To kina sai a ce fihinna. Ko kuma a bisa ra'ayin Ibn Ashur da yake cewa tasniya aka faɗa amma kuma adadi ake faɗa kamar yadda muka ambata a jiya, to idan akan ra'ayinsa ne kaga ba ma sai mun ce ana nufin aljannatai na mutane da yawa za a hada ba, ko da ainihin na mutum ɗaya ne masu yawa ne kamar yadda bayani ya gabata. To shi ne yake cewa fihinna, yace shi ne kasiratu tarfi, yace al'ayn, wato su ne wanda suke takaita ganinsu, ala azwajihinna, akan wato ainihin mazajinsu, almuttaki'ina, wanda muka yi bayanin sun kishingida ajiya, min al-insi wal jin, na daga jinsin mutane da kuma aljanu, lam yatmithunna, shi ne yace lam yaftabahunna, wato babu wanda ya kawar da wato budurcinsu, sai ce wa hunna min al-huri al-munsha'at, suna daga cikin mata masu fararen idanuwa wanda Allah ya kagi halittarsu, aw min nisa'id dunya, ko kuma daga matan duniya wanda Allah zai saka su a aljanna, ma'ana Allah ya musu wata kira ta musamman ba irin ta matan duniya ba. Yake cewa in sun qablahum wala jan, dan adam kafin su wannan mazan nasu ko aljanu babu wanda ya shafe su, sai ce wa hadha dalilun, to wannan hujja ce, ala anna aljinna, cewa su ma aljannu, yatmithuna azwajahum, wato ainihin za su sadu da matansu, fa inna maqama limtinan, domin matsayi na bayanin baiwa da ni'ima ya katadhi dhalika, yana hukunta haka, wa hadha yuruddu ala man za'ama, wannan zai bai da martani akan wanda ya riya annal jinnal mu'minin, cewa su aljanu mu'minai la thawaba lahum, wai ba su da lada. Wa inna ma jazaohum tarkul uquba, kawai sakamakon su shine rashin yi musu uquba. Wa ja'aluhum turaban, wai kuma a mayar da su turbaya. Sai ya ce wa wajhuhu, to dalilin da ya nuna wannan wato hujja da cewa su shiga aljanna, anna al-khitaba fi qawlihi ta'ala, fadin Allah wato subhanahu wata'ala da yace fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sai yace lil jinni wal ins, kaga ana nufin jinsin aljanu da kuma na mutane. Limtinani alaihim, saboda bayanin ni'imar da ya musu, bihur wato da mata masu fararen idanuwa da kuma bakakin idanuwa, mawsufatun wanda ya zamo an sifanta su, taratan wani lokaci bai kasirata farbi, aka ce masu takaita ganin su. Wa ukhra, a wani lokacin kuma aka ce bai makasuratin fil khiyam, cewa an kawwame su a cikin tantuna. Wa bi kaunihinna lam yatmithunna insun, masu tafsiri su gyara wannan alamun sai kan ta ya zamo kasa ba ansun ba. Lam yatmithunna insun, cewa wato wani dan adam bai taba saduwa da su wala jan ko kuma wani aljani. Sai ce fal wajibu, to abinda ya zama wajibi, an yuradda kullun lima yunasibuhu, amma yadda kowanne akan abinda ya dace da shi, ma'ana a yadda cewa su ma aljanu za su shiga aljanna kamar yan adam. Sai ce wa zawjatud dunya, su matan duniya, yakunna abkaran fil janna, za su kasance yan mata ne wanda ainihin ba su taba yin aure ba a aljanna. Wa in kunna fid dunya sayyibatin, koda ko sun kasance zawarawa ne a rayuwar duniya. Wa hadha ala madhhabil jumhur, wannan fa akan matafiyan mafi yawan malamai ne. Min anna al janna, cewa su ma aljanu yadkhuluna al janna, za su shiga al janna. Wa yatanamuna, kuma su ni'imantu kal insi, kaman mutane. Yace wa qala abu hanifa, al imam abu hanifa yace inna jazaa'ahum ala ta'atihim, sakamakon da za a yi musu a bisa da'arsu, adamu dukhulin nari, wato ainihin wai shi ne rashin shiga wuta. Fa ba'da hudurihim al-mawqif, bayan sun zo filin al-qiyama, wato yusayyiruna turaban, ko yusayyiruna turaban, sai a mayar da su turbaya, ko kuma sai su zama turbaya, kal baha'im, kamar sauran dabbobi. To mun yi bayani dai, wannan ra'ayi ne marjuhi. Ka'annahunna al-yaqutu safa'an, yace kai ka ce su yakutu ne a wajen kyawu. Wal marjan, kuma kai ka ce su murjani ne, shine al-lu'lu'u bayadan, ta fuskan wato ainihin fari. To amma nan sai dai a ce haske, domin shi wato ainihin yakut da kuma murjani ba wai farare bane ba, wato ainihin mun ce jajaye ne. Yace hal jazaa'ul ihsan, ai ma jazaa'ul ihsan bi ta'a, babu sakamakon kyautatawa ta fuskan biyayya. Illa al-ihsan, sai dai kyautatawa bin na'im, da bayar da ainihin ni'ima. Allah sai ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa. A bi shay'in min hadhihi an'amil jazila, shin da wani abu daga cikin wannan gwababan ni'imomi kuke karyatawa. An bi ghairiha, ko da wani su. Sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
Bayan Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin wayancan aljannatai guda biyu, wa liman khafa maqama rabbihi jannatan, to sai ce wa min dunihima jannatan, kuma koma da bayansu akwai wayansu aljannatai guda biyu ko kace kasa da su akwai wasu aljannatai guda biyu fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban da wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ko jinsin aljanu da mutane mudhammatan bishiyoyin ciki masu tsananin kwarran ganyaye ne fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban da wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa fihima aynani nadhakhatan a cikin su akwai wayansu idanuwar ruwa guda biyu da suke bubbugowa fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban da wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman a cikin su akwai kayan marmari da kuma dabinai da kuma ainifin rumman fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban da wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku jinsin aljanu da kuma mutane to bayan Allah subhanahu wataala ya gama bayani akan wancan aljanna guda biyu kashin farko sai ya ce wa min dunihima jannatan kuma da bayan su ma'ana waɗanda ba su kai matsayin su ba jannatan ma'ana akwai wasu aljannatai guda biyu wanda ba su kai matsayin na farko ba to mu sani cewa wa min dunihima kada mu dauka cewa duniya ce irin ta rayuwar duniya misali yanzu idan aka ce kaza koma da bayan kaza ne zaka iya samun shi wanda aka ce koma da bayan wala Allah bashi da wani quality wala Allah yana da wani cikas wala Allah ko su matsaloli tattare da shi ya zo a hadisi cewa duk wani dan aljanna kun ga mun ambata a jiya ko shekaran jiya cewa duk wato koma da bayan yan aljanna wanda daga shi sai kasa to aljannarsa ta nannunka duniyar nan ba jihar nan ko kasan nan ko yankin nan na Afirka ba duniya ake magana kuma ya zo a wani asar cewa su yan aljanna kowane dan aljanna ni'imar da Allah ya masa yana jin kakaf aljanna ba wanda yake ne masa duk dan aljanna zai ji daga shi fa sai dai ai kasa to yanzu akwai wani magidanci da yake jin agwangwajewa daga shi sai dai ai kasa babu ai kai da kanka zaka san cewa kai ma dan abin tausayi ne gaskiya eh baka wuce Allah dan Allah ya ba ku musamu ba zaka ga filin wani a ce filan sakwata to wannan kwatar ba ta kai sitting room din wani babban mutum ba shi kuma annan ake sa ran ai daki biyu da ban daki da kitchen wai har da tsakar gida a wannan kwatar to kaga shi da kansa ya san dai gaskiya ba wata walwala to kaga ita aljanna babu wannan duk yadda za a ce kai mai kurar baya to ji kake babu kamar ka ji kake babu kamar ka to kada wani ya ji an ce wa min dunya ma kasa da su ya ce to wallahi Allah gafarta mana na faɗa ba wai a ce gidajen aljannan da ido bai taba gani ba a duba wani gidan wani babban mutum a duniyar nan wanda yake mai kuɗi ne na ji da faɗa kuma yayi gidan na isa to a baka shi a aljanna a ce ba za ka yi cefane ba ya ishe ka haka ne ko ba haka ba ne don yanzu akalla akwai mai gidan da za ka samu gidansa faɗin zai kai wato mi'ataini fi mi'ataini 200 by 200 akwai ko babu to yanzu dan Allah ka samu wannan da kake nema a duniyar nan dai ka samu wannan kai ni wallahi abinda nake cewa idan mutun yaga irin yadda Allah yake zano azabobin nan na gidan wuta Allah kiyaye mu wallahi a ce ka je can ba duka ba zagi gajeje ka je kai farauta karayu kuma maciji ba zai sare ka ba kura to wallahi lafiya kalau haba Allah gafarta mana rayuwar da ta duniya ka sassabar da muke ba fa kadan bace jin kan Allah na jarhama su za a kai labari in ka duba dokokin Allah kai da kanka nawa ka san ka sa kafa ka shure kai ma ka sani da yawa to yanzu ka ce an tashi a ce to shikenan je ka ba Abu ba fallasa je ka dan bindigida je kai Allah ba ku samu kuma za a baka ai wallahi zaka ce an kyautata maka ba duka ba zagi to balazana a ce an baka arzikin Allah gafarta mana me kamance Allah ka datar da
amin
to Allah subhanahu wataala sai ce wa min dunihi ma jannatan kuma da bayan wa'ancan ma'ana kasa da su akwai wasu aljannatai wanda suke guda biyu fani ayi ala rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karetawa sai aka ce mudahammatan bishiyoyin ciki masu tsananin kore ne ma'ana ganyen saboda kore har wani baki baki yake ka san kore in ya kai kore sai ga yana wani dan duhu duhu to kuma wannan yana daga cikin abin da ido yake so ya gani to sai Allah yake cewa masu tsananin kore ne su bishiyoyin ciki din fa bi ayi ana rabbikuma tukadziban wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin ubangiji ku kuke karyatawa sai ce fihi ma aynani nadhakhatan wato a cikin su akwai wasu idanuwan ruwa guda biyu wanda suke uppugowa ko kace suke fesowa fa bi ayi ana rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ko jin su mutane da aljanu sai ce fihi ma faqihatun wa nakhlun wa rumman a cikin gidan aljanna akwai kayan marmari sannan akwai dabinai sannan kuma akwai rumman anan dabino da rumman suna daga cikin alfakiha domin su ma kayan marmari ne amma sai malaman tafsiri suka ce wannan shine at-tajrid ma'ana an tsiraita su da ambato an ware su da ambato saboda muhimmancin su wato ku kula da usulin qur'ani duk abin da zaka qur'ani yana yi masa wani ambato na musamman to wannan abun ba karamin abu bane koda a rayuwar mu ta duniya shi yasa duk wani dan bishiya da zaka Allah ya jinjina masa a cikin alqur'ani to in kana da yadda zaka dinga amfani da shi ka dinga amfani da shi domin zai taimaki jikinka sama da duk yadda kake zato shi yasa ma a wani hadisi ma'aiki alayhi salam yana cewa wato kaman a ce wato gidan da babu da bino miskinin gida ne gidan da babu da bino da za a dinga ci miskinin gida ne ma'ana saboda fa'idarsa da amfaninsa a jikin dan adam mun yi bayani a baya to saboda haka anan sai aka ce a ciki akwai kayan marmari sannan kuma akwai dabinai sannan kuma akwai rumman fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karetawa ya ku jin sun mutane da aljanu to yanzu idan ka koma ka kallo waccan aljannan wali man khaba maqama rabbih kai ba sai an fada maka akwai bambanci can fihi ma min kulli fakihatin zawjan nago zaka ce fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman abin da aka fada kenan can fihi ma aynani tajriyan ne ko aka ce fihi ma aynan nabakhatan tajriyan ko ina za su kai su kawo in benayen sama ne sai ka gan su nan kuma nabakatan suna bubbugowa wala alla ba za su yi nisa da inda suka bubbugo ba ko ba su fesowa kaga aka ce abin da zai feso ba daidai yake da wanda yake mai gudana ba eh in kana so kaga tafsiri ka karanta tafsirin ibnu juzayd da ambata Muhammad ibn Ahmad ibn al-Kalbi a cikin tafsirinsa at-tasir fi ulum at-tanzil ya kawo bambance mataka nan al-imam Sa'idi a cikin tafsirinsa tafsir al-Karim ar-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan shi ma ya kawo faskoki yace waccan aljanna biyu aka ce kaza wannan kuma ta karshen aka ce kaza kai biyu gaba gaba dan ka gane bambance tsakanin waccan biyun na farko da kuma biyu wanda ayyukan suka biyo musu anan a cikin tafsiri sai yake cewa wa min dunihima ayyul jannatayn madhkuratayn wato bayan wa'ancan aljannu aw aljannatay biyu da aka ambata jannata ne akwai wasu aljannatai din aidan kuma liman khafa maqama rabbih yace ga wanda yaji tsoron tsayuwa gaba ga Allah qila aljannatan alula yani a wata fadar aka ce aljannatai biyun farko jannatu adanin wa jannatul na'im wato jannatu adanin ne da kuma jannatul na'im wal ukhra yani wato wannan su kuma na karshen jannatul firdausi wa jannatul ma'awa wato su ne wannan amma ko kan ku kun san wannan takibi bai daidai ba dalili firdausi da ce a alal jinan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta duk wanda zai roki Allah ya roki firdausi domin ita rufin ta shine al'arshin Allah subhanahu wata'ala daga ita sai dai ainihin abu kasa to kuma ita aljanna ana ƙara sama ana ƙara samun matsayi ana ƙara yin sama matsayi na ƙaruwa ni'ima na ƙaruwa shi san ya za a ce masabil qur'an iqra warqa ko wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin ta qarauha to kaga domin a gatanta fadisin qur'ani da yabi ta'alimul qur'an bai bisan zuciyarsa ba za a ce dunga taka bene duk aya ka taka duk aya ka kure karshen ayoyin shine karshen gine-ginen aljanna Allah subhanahu wataala ya datar da mu to almuhim dai Allah subhanahu wataala anan sai yake cewa wato ainin alifin fihi ma fakiyatun wa nakhlun ko kuma
ومن دونهما مكه
ومن دونهما الجنه تشري بتفسيري يتي كو دي بيون فرقو انا نبي وين كان دي زانا جنته عدن كو كما جنه النعيم سو كما نا قرشن وين نان الفين دي امبتا واتو داما دي اكا ساوا اكي اكا تي نا فرقون سو ني wannan بيون قرشن sannan kuma wa'in can da aka fara ambata su kuma su ne na wannan din fa bi ayi ala rabbikuma tukaziban da wanne ne daga cikin manyan manyan ibo mai ubangijin ku kuke karetawa ya ko jinsin aljanu da mutane yace abishayin mimma tafaddala bihi alaykuma shin kuna kareta abin da Allah ya falala da shi akan ku min aljannati na daga aljannatai am bi gairihi ko da wani sa yace mudahammatan masu tsananin kore ne yace saudawani masu baki-baki ne min shiddati qudratihima saboda tsananin koren su fa bi ayi ala rabbikuma tukaziban da wanne ne daga cikin manyan ni'imomin ubangiji ku kuke karetawa ya ko jinsin aljanu da mutane abishayin min sifatil jannataini shin kuna kareta wani abu ne daga cikin sifofin wannan aljannatai biyu da aka fada an bi gairi ha koko da wani wannan yace fihi ma aynani nadhakhatan a cikin su akwai idanuwar ruwa biyu wanda suke fesowa yace fawaratani ma suna feso ruwa suna dubbugo ruwa la yankatani ba sa yankewa fa bi ayi ala rabbikuma tukaziban da wanne ne daga cikin manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa abishayin min tilkan ni'am shin yanzu kuna karyata wani abu ne na daga wayannan ni'imomi min kasaratin ma na yawan ruwan da yake cikin aljanna an bi gairi ha ko da wani wannan kuke karyatawa sai ce fihi ma fakihatun a cikin wannan aljannatai guda biyu akwai kayan marmari wa nakhlun sannan akwai dabinai wa rumman sannan akwai rumman sai yace huma minha su nakhlun da rumman ai suna daga cikin fakiha ai fakiha ma'ana suna cikin fakiha wakila min ghairiha to a wata fada aka ce a su ma cin gashin kansu suke ma'ana kaman a ce in ka ce fakiha ka ce irin lemo ayaba abarba goba mangwaro to aji ɗaya ne mai cin gashin kansa sannan shi da biyu ne sai ka ce shi ma ajin sa daban saboda matsayinsa shi ma rumman shi ma aji ne mai cin gashin kansa wala Allah shine wannan kamar yadda mai tafsiri yake nunawa fa bi ayi ana rabbikuma tukaziban da wanne ne daga cikin manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku jinsin arzanu da mutane yace abitilkal fakihati shin wayannan kayan marmarin ne kuke karyatawa wan nakhal da kuma dabinai war rumman da rumman da aka ambata an bi gairiha ko wani wayannan ne kuke karyatawa to lokaci yayi sai dai mu tsaya abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamdada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din amin amin mai takardar farko yake cewa malam muna neman addu'a ga ƴan uwa musulmai malam an mutu an bar mana gadon gida da gonakai ƴan uwanmu suke neman su cinye a yanzu haka muna kotu shine muke neman addu'ar ku ƴan uwa musulmi Allah ya ba mu nasara akan su Allah ya karba mana hakkin mu mun gode to muna muku addu'a Allah subhanahu wataala ya muku gata Allah ya fitar muku da haƙoƙin ku wannan bayan yin addu'a sai ce malam menene hukuncin wankan da ake wa raguna lokacin sallar lafiya a layyade ko ko alwalad da ake musu rago sallah zai sai za a yi musu alwala shi asali wasu suna wanke raguna domin dattin buzun da ake so a yi ya zama ya fita kun san ita fata idan aka fede ta aka sa ruwa an lalata ta to wanda suke so su yi buzu musamman wancan lokaci iyayenmu da akan buzu ake zama to idan rago yana da datti sai a wanke shi fes ta yadda kaga idan aka yanka aka fede dan jinjinan kawai za a dan karkade shikenan sai ya zama buzu mai kyau babu wani dattin nan na kashin dabbobi da fitsarin su to wannan fa shine ba wai cewa wata sunna bace ko wani addini ne a zo a yi wa ainihin rago ko tunki a wanka bal lokacin sanyi ma sukan cutu dabbobin idan aka wanke wani ragon da safiya kafin a sauko idi to za ka cewa ainihin yana ta karkarwa ya zan ba shi da lafiya to kaga wannan ma kun ba za a ilayi da shi ba domin duk dabba da ba ta lafiya ba za a ilayi da ita ba kaga ka jika aiki wannan sai ya ce malam kai magana akan yaudara shin malam har bangaren soyayya idan irin wanda yake faruwa tsakanin saurayi da budurwa nagode a sha ruwa lafiya kwarai da gaske Allah gafarta mana abinda malamai suka ce kun ga yaudara shine burin shigo shigo ba zurfi abinda kawai musulunci ya halatta maka kai wani abu mai harshen damo akwai abinda in kai ba wai ƙarya kai ba to amma dan adam zai iya fahimtar wani abu daban kuma kai wani abu daban kake nufi to amma ka zo kai ƙarya tsuranta wanda kuma da an zo zaka bayyana kai ma ka san bai kamata ba wato raguwar dabarar wasu daga cikin samarin yanzu za su je su yi ma ƴan mata bula kuma ta tashi dandana a can baya ban san a yanzu ba akwai wanda yake aron wayoyi waya biyu uku hudu ya ce to karfe kaza a yi ta bugowa abokai zai faɗa mawa ma'ana business ne sosai wannan ya bugo ce ai kaza kaza kaya sun iso kaza waye ma'ana dai ta ɗauka ba ƙaramin mutum bane akwai kasuwanci mai ƙarfi to yanzu in kai wannan ƙaryar kuma sai ka aure ta zo ta ganka ba haka ba kaga ka sauko baka da daraja a wajenta kuma kamar yadda faɗa mana a baya daga cikin abinda kullum in kana so kai daraja a wajen matar da zaka aura ko yarinyar da zaka aura ya zama za ka iya ciyar da ita abinda ake ciyar da ita a gidansu in ma baka haura ba za ka iya tufatar da ita abinda ake tufatar da ita a gidansu in ma baka haura ba ma'ana kada ka kasa to da wannan za ka yi daraja kuma a daɗe ana yi to amma ka je ka yi ƙarya wani fa wai ƙaryar aron kaya yake tufafin sawa wannan ba daidai ba ne ba ba daidai ba ne ba wannan kuma Allah na tuba in dai a garin kake ma har ba za ka sanin ka ba za a san ka san kai wane ne wace sana'a kake yi kuma in ma ba a garin kake ba ai za a turo bincike a ce wane mai suna wane na unguwa kaza a turo hotonka ba to kaga za a gano a ce eh to gaskiya dai gashi ga yadda yake ka ga tun daga nan ka faɗi ba da wai Allah kiyaye wannan yace malam dangane da tsinuwar da Allah yayi akan mai bada cin hanci da kuma mai karba malam mu ne muka je kotu za a raba mana gado sai wani daga cikin ma'aikatan kotun yace za mu bada wani kuɗi kafin a raba muka ce na me yace na alƙali da kuma sauran ma'aikatan kotu ne mu a can an ce ba a bada kuɗi. To malam idan muka bada ba za ta fado a cikin wattan tsinuwar ba? Mun gode. Asali duk wani alƙali an kai shi kotu ana biyan sa albashi ne domin yayi aikin talakawan yankinsa. Shi yasa ake biyan sa albashi, bal za ku iya gaskata ne cewa ma'aikatan shari'a in dai ba su bi sauran ma'aikata albashi ba, to ba za a fi su ba. To in ku haka ne, alƙali ko yaron alƙali ko ma wane ne a jera ban gado a kotu, a ce wa ko wani rabo na alƙali ko na wane, wannan haramun ne wuta balbal. Duk wanda ya karɓi ƙwandala ko fitika a matsayinka na alƙali da ake biyan ka albashi, rijistaran kama ana biyan su albashi, duk wanda suke kotu ana biyan su albashi. Kuma dan wannan aikin rabon gado ne, abinda ya shafi aure ne, husuma da za a warware tsakanin masu husuma, dan wannan aka ba alƙali kotu, dan wannan kuma ake biyan su albashi. To haramun ne, haramun ne, haramun ne ya ce wai za a ba shi wani abu dan zai raba musu gado. Amma yanzu misali da za a zo a ce ba a dora masa komai ba, ba ma tunani, kawai shi kenan an raba gado, kila ma har ma sun tafi sai suka dawo da wani kuɗi suka ce to Allah gafarta mana a ba yaran nan su raba, ba wanda zai ce haramun ne, domin sun ma tafi kuma ba a sharɗanta musu ba, kuma ba da niyyar ma a yi wannan ɗin ba aka yi musu ba. To amma wai a zo a ce har ma wai har da percentage wallahi. In kuɗin ya kai kaza to ga percentage za a bayar. To duk alƙalin da ya karɓi wannan wuta balbal, kuma hukuncin musulunci in ya karɓa nan take a kwaɓe shi. Akwai malaman da suka ce ya ma tuku, wallahi akwai malaman da suka ce in alƙali ya karɓi cin hanci to ko an kwaɓe shi ko ba kwaɓe ba ya kwaɓu, kuma duk hukuncin da ya yi a nan zero daga ranar zuwa gaba, duk hukuncin da ya yi bai zama hukunci ba, ma'ana da zai kashe wani aure auren bai kasu ba. Sakamakon me? Sakamakon ainihin ya karɓi cin hanci. Allah ya kiyaye. Wannan yake cewa bayan yin addu'a ya ce malam kana yawan ambata Ibn Ashur, dan Allah mene ne tafsirinsa? Ko a taƙaice na gode. Ibn Ashur ɗaya daga cikin malamai ne na tafsiri kuma na baya-baya. Ibn Ashur mutumin Tunis ne, kuma tarjamarsa kamar yadda aka ce in ban manta ba an haife shi 1887, don yaro suna 1973 rasuwarsa kenan. Kaga 73 zuwa yanzu shekara 53, hijiriya ya rasu 1393, shi ma yanzu in ka ɗora 7 a kan wannan zai baka 400, to yanzu muna 447. To za ka ɗora 7 a kan 47 zai baka 54 ko? To kenan yanzu shekarunsa 54 da rasuwa. Tafsirinsa yana daga cikin tafsirai masu ƙarfin larabci, don ina ji kusan mujalladi 30 ne tafsirinsa. Yana da istinbatat da abubuwa wanda za ka samu wani mai tafsiri bai riga shi a kansu ba. Wasu ara nasa wanda za a gani ga sunan da yawa a cikin tafsirinsa. Saboda haka dai tafsiri ne mai ƙima, tare da cewa ba wani tafsiri da za ka ce zai wadatar da kai daga ainihin tafsirai gabaki ɗaya. Akwai ma'afir. Ma'afir shi ne wato wurare da malamai suka yi masa gyara ko suka kalubalance shi, musamman sha'anin abin da ya shafi aƙida, domin ash'ari ne. Aƙida ta ash'ariya ita ce tafi rinjaye a cikin harkar ainihin tafsirin, za ga ayatul sifat yana masa ainihin tawili da abin da ya kamata. Amma dai wato ainihin tafsiri ne mai matuƙar ƙima, kuma malami ne ba ƙaramin malami. Muna masa addu'a Allah ya gafarta masa, Allah ya ba shi cikakken lada ga aikin da ya yi wa musulunci. Wannan sai ce tambaya ta farko ita ce malam, ka yi wa matasa shawara, kenan kawai da nufin a ba matasa shawara a kan wani abu da suke wai bet Niger, Bet Niger ko haka ne sunan? To yace wallahi malam ta zama ruwan dare yanzu har a waje suke menene shi wannan abin? Ta ci su? To shi ke nan. Yace tambaya ta biyu, menene hukuncin shugabancin mace a musulunci? In kuma ya halatta, wane irin hali ya kamata, to in kuma ya halatta, in kuma ya halatta, to wane irin hali ya kamata musulmi, to wane irin masallaci daga hali da na komai, wani irin hali ya kamata musulmi su zaɓa? To tambayarsa ta farko, yanzu dai mutanen masallacin insha Allah ba su yi saɓani ba akan wannan abin da ake caca ce. To caca haramun ce, haramun ce, haramun ce. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kun ga gaba farko Allah sai ce ya ku masu imani, kaga sai ka tambaye kanka kana cikin masu imanin ka yadda? To in ka yadda ga dokoki, innamal khamru giya wal maisiru da caca wal ansabu da gumaka wal azlamu da kibau na ƙuri'a, ma'ana wasu abubuwa da ake duba da su. Allah sai ya ce rijsun min amali shaytan, datti ne daga aikin shaytan. Yanzu kai za ka so a ce kana aikin shaytan in kana da hankali? Allah ya ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, shaytan maƙiyinku ne kuma ku rike shi a matsayin maƙi. To yanzu kun ga abubuwa wajen uku aka dame bai ayar da shi. Na farko aka ce ya ayyuhallazina amanu, kaga in kai da kai mai imani ne dole dokokin da ka karba. Kuma da aka zano su aka ce rijsun datti ne, kai kuma yanzu bai kamata a ce ka fada cikin datti ba. Kuma datti ma ba gama garin datti ba, min amali shaytan irin na aikin shaytan kenan, mafi munin datti. Kuma sai Allah ya ce fajtanibuhu, ku nisance shi la'allakum tuflihun, in dai kuna son babban rabo kenan. Ashe wannan ayyukan za su hada a san babban rabo, Allah ya kiyaye. Gabar tambayarsa ta uku yana cewa, gani ne tambayar ta uku kaman ta biyun kaman gaba biyu ce. Na farko yana tambaya akan shugabanci mata da kuma wa za a zaba. Abin da ya shafi shugabanci, malamai sun ce kala biyu ne. Akwai al-imamatul uzma, akwai kuma allati dunaha. Al-imamatul uzma shine shugabanci wanda za a iya zartar da haddi ko kisasi, ma'ana duk shugabancin da za ka sa hannu a je a yi ma wanda ya cancanci haddi, haddi ko na kisa ko na yanke hannu ko na jefewa ko ma na me wanda musulunci ya faɗa. To duk kujerar da za ta baka dama ka yi signing, ma'ana ka yi sa hannu a zartar, to da yawa daga cikin malamai suka ce shi ake nufi. Ma'ana duk kujerar da girmanta da matsayinta wanda yake kai zai iya zartar da hukuncin kisa ko hukuncin jefewa ko yanke hannu ko abin da ya kama da haka, to shi ne shugabancin da aka ce bai halatta mace ta yi. Amma shugabancin da bai kai wannan ba, misali a ce principal ce ta wata makaranta, DC ce misali, ko mai kula da wani abu dai wanda duk bai kai wannan ba, to malamai sun ce ba shi ake nufi ba. Ina fata an fahimta. Abin da ya shafi waye za a zaba, abin da zan ce muku a nan shi ne, duk mutumin da ya karanta usulul da'awa, malamai sun yi rubutu akan usulul da'awa, ma'ana ginshiƙai na kira zuwa ga Allah zai ga malamai suna cewa fatawa ba ta kasancewa da skarariya fatawa tana da alaka ko dai da kasa ko yanki ko ni society da ake ciki akwai fatawar da zaka bayar a wani gari to amma ba ta dace da wani gari ba akwai fatawar da ta dace da wata kasa amma ba ta dace da wata kasa ba akwai fatawar da ta dace da wani lokaci ba ta dace da wani lokaci ba ina fata kuna fahimta wannan to yanzu mu zo mu kalli kasar mu ta Najeriya muna hade musulmi da wanda ba musulmi ba kuma haka Allah ya tsara za a yi huwal ladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah ma sai so mu ambatan kafirai saboda su ne suka fi yawa yanzu in kace zaka auna mutane ka kirga su kafiran duniya kusan su ne 90% wannan ka tarkata masu da'awar musulunci da na gasken da na gangan da na wasan to ba su wuce kashi 10 a cikin 100 ba duk sauran tantagari arna ne wanda ba sa musulunci to zamantakewar mu ta Najeriya musulmi da wanda ba musulmi ba sannan kudanci da arewaci haka ne ko ba haka bane kuma kowanne daga cikin wannan da na ambata yan kasa ne kuma suna da cancantar duk wani mataki da dan kasa zai hau kowanne yana gani yana da wannan cancantar haka ne ko ba haka bane kaga abu ne wanda yake ba za ka iya kore wani bangare ba sannan a rayuwar Najeriya duk musuluncin ka baka isa ka ce wanda ba musulmi ba ba zai shugabanci Najeriya ba baka da wannan hurumin sannan duk arnancin mutum bai isa ya ce musulmi ba zai jagoranci Najeriya ba wannan ma ba zai yi ba sannan nayi imani a yau da Allah zai dawo da Shehu Dan Fodiyo Allah ya ji kansa da gafara da rahama ya shugabanci Najeriya to na tabbatar ba zai yi shari'ar musulunci a matakin Najeriya ba constitution dai zai tafi akai in dai zai shugabanci haka ne ko ba haka bane sannan bai isa ya hana a gina coci ba sannan bai isa ya hana a je a ce Isa dan Allah bari bai isa ba sannan duk arnancin arni in zai shugabanci Najeriya bai isa ya datsi rukunan musulunci nan guda biyar ba wanda mu kuma su ne muke sa rai idan mun yi to Allah zai ji kanmu muna sa ran wannan rukunan musulunci in dai mun yi su da kyau to idan mun mutu Allah subhanahu wataala zai ji kanmu to yanzu menene ya kamata mu kalla mun faɗi cewa adalci shine kashin bayan kowane mulki duk wanda zai yi shugabanci ya zama cewa tsantsagwaran adalci zai yi an tambayi Imam Ahmad ko wani daga cikin magabata cewa ga musulmi guda biyu ɗayan nagartacce ne mai ibada mai bin Allah mai tsantsi ne amma kuma tabo labo ne amma ga wani shi kuma musulmi ne tantiri amma musulmi ne amma kuma zakakuri ne ba wasa ya iya shugabanci kwararre ne waye kamata ya shugabanci sai ce a samu wancan tantirin yace domin shi wannan mai kiyamul lailin da azumi kwana sallah wuni azumi alheri akan sa zai kare amma kuma talakawa za su cutu to amma shi wannan tantirin tunda dai yana nan yana matsayin musulmin bai fita daga musuluncin ba amma zai yi wa kowa adalci kila ma yana dan kurba abar to amma adali ne zai taka duk wanda ya ba daidai ba kuma zai ba duk mai haƙi haƙinsa yace to fadircin sa ya kare a kansa amma alherin sa ya tafi akan wanda yake shugabanta saboda haka ni a iya fahimta ta mataki na Najeriya me za mu duba nagarta ta fuskar adalci wane ne wanda idan ya shugabanci kasan nan ba zai yi bangaranci ba ba zai ware al'ummarsa ko ɗan addininsa ba zai kalli ƙasar gabaki ɗaya dan kowane bangare a bashi haƙinsa a yi masa adalci wannan ne shi ne fahimta ta dangane da wannan amma mu sani yanzu daga cikin abun farin ciki duk wani wanda zai takara ƙasar nan ba wanda za a ce ba akan faifai yake ba kila ya taɓa minista a jiharsa kila ya taɓa gwamna a jiharsa menene rakwar ɗinsa mutumin kirki ne mai adalci mai mutunci ko tantiri ne ai dole in akwai bakikirin akwai baki-baki to in aka ce an tsaya takara ga bakikirin guda uku ga baki-baki guda daya to sai mu zabi baki-baki amma idan aka ce kowanne bakikirin to kaje kai kwaciya kamar kada ka hutu kada ka wahalar da kanka to kowanne bakikirin ne duk wanda aka zaba bakikirin me zaka bata maka kanka lokaci to amma idan aka ce wannan ga baki-baki ga bakikirin to a daure baki-baki ya kai labari ya kai yadda bakikirin ta kowanne bangare ku gane ina faɗa mana musulunci adalci yake kalla wanda yafi kowa sanin Allah da kishin addini shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuna sanar da cewa da aka matsa masahabbai ana cin zarafin su ba izini yau sahabbai ce su tafi habasha a wajen sarki kirsa ba sarki na jashi kirsa ne manzo Allah ya tara sahabbai yace ku tafi gun sarki wane domin ba a zalunta kowa a wajen sa manzo Allah yana sanar da cewa ba musulmi bane abinda zai nuna adalcin najashi ko nuna adalcin sa lokacin da sahabbai suka je suka hijira nan suka je habasha sai qurayshawa suka hada kyaututtuka na kasaita suka ba mutanen su suka je aje a kai wa najashi a matsayin cin hanci ya koro wannan da suka hijira suka je wanda aka tura aka samu gwanayen magana suka tsara sarki suka tsara shi wannan da suka zo maka yan ta da zauna tsaye ne sun rena manyan su sun zo mana da sabon addini sun raba tsakanin yaya da iyaye sun raba tsakanin yan uwa suka fadi maganganu sai ce to shikenan aje a kira su aka kira sahabbai sai ce ku yi min bayanin addini ku mutanen ku sun ce kaza ku me za ku ce sayyidina Ja'far dan Abu Talib ya tashi yace ya kai wannan basaraki yace mu mutane ne na jahiliya mun tashi akan danniya da fin karfi mai karfi ya danna mara karfi mai karfi ya zahadanci mara karfi muna cin mushe muna kaza ya zana abubuwa munana yace to sai annabi ya Allah ya kuma annabi dan cikin mu mai gaskiya mai nagarta wanda kowa ya san nagartar sa ya dora mu akan gaskiya da rikon amana da sada zumunci da cika alƙawari ya zana abubuwa na kware sai ce to ko akwai wani abu daga cikin abin da aka yi mu annabin ko wahayi kadan karanta mu sai ya karanto masa farkon suratu maryam har zuwa kisan annabi isa ana karantawa sai idan sai yake gudanar da hawaye sai ya dauki wani dan tsinke yace wallahi wannan abin da ka karanta bai bambanta da abin da aka ba annabi isa ba koda da kaman wannan tsinken sai ce to ku yi zaman ku ba wanda zai cutar da ku ya mai da kyauta yace a mai da kyauta baya so baya bukata ba musulmi bane amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace a ce ai gudun hijira garin sa saboda me saboda zai yi adalci saboda kan ni a bahangata a matsayin kasar Najeriya kamar yadda na faɗa ba dan wani bangare da ya isa yace dan bangaren ba zai yi ba mafitar shine wanne ne mutumin kirki wanne ne zai yi adalci tsakanin dan addinin sa da ba dan addinin sa ba wai zai yi adalci tsakanin dan yankin sa da ba dan yankin sa ba ya kalli kasar a matsayin kasa daya wannan shine abin da ake bukata a mulki dan kamar yadda na faɗa ba wani wanda zai shugabanci Najeriya a matsayin sa na musulmi ya tursasa cewa sai an yi musulunci kasa baki ɗaya bai isa ba ba wanda ya isa a matsayin sa na ba musulmi ba yace zai tursasa a yi addinin sa shi ma wannan bai isa ba a mataki na kasa saboda haka amma duk wanda zamu zaba mu binciko menene nagartar sa menene gaskiyar sa da adalcin sa da rikon amanar sa sannan a daidai lokacin mu guji siyasar kuɗi ni abinda na sha faɗa ka kyale su ƴan siyasa su yi siyasa su ta jam'iyya domin ainihin tsari su ne amma kai talaka ba ka ba siyasar jam'iyya siyasa ta mutumin kirki kai ita ce jam'iyyar ka mutumin kirki wanda kaga musulmi gartacce ne to shikenan sai ka jefa masa ƙuri'a zaka jina fita har a wajen Allah saboda ni dalilin da yasa na zabe shi saboda nagarta da sa ran zai yi abin kware in zaton da aka kyautata ya zama bai gaskata ba to Allah ya sani ga dalilin da yasa aka yi amma duk mutumin da zai kunso kudi yana rarraba muku to ku kun san kida akwai abubuwan da ya kunso wanda yake so ya yaudare ku ya hawo ya zazzage su akan to mu talakawa mu guji siyasar kudi mu guji siyasar kudi mu yi siyasar nagarta wannan ne shine fahimta ta shine fatawa ta inna kuskure ina roƙon gafara Allah subhanahu wa ta'ala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا